بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين حكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي والله سبحانه وتعالى da ya tattara mu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari na Jimeta mai albarka, wannan jiha ta Adamawa a tarayyar Najeriya, domin munasabar karramawa da yayi dalibai wanda suka haddace alqur'ani a cikin shekara daya. Bayan an kammala, aka zo wannan masallaci domin a gabatar da nasiha da wa'azi akan wannan addini namu, wato addinin musulunci. Hakika wannan zamani da muke ciki babu abin da yafi bukata fiye da karantawa da wa'azantarwa. A lokacin da al'umma suka shiga cikin wani irin yanayi, a lokacin da ahlus sunna suka shiga cikin wani irin yanayi, a lokacin da ƴan izala suka shiga wani irin yanayi, a lokacin da ake farautar sunna, ake farautar ahlus sunna, ake farautar aqida ta sunna, ake farautar aqida ta ahlus sunna, a lokacin da ƴan bid'a da mushrikai da arnan duniya da yahudawa da ƴan qalaqatu ƴan tasine ƴan qur'aniyun suke kokarin wani yin wani irin alaka ko hadin kai saboda kawo barna a bayan kasa, saboda kawo barna a cikin wannan addini namu, addinin musulunci, saboda kokarin rusa wannan aqida ta mu ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin mamaki, abin takeici, da yawa zaka ga mutane suna mamakin wasu abubuwa na sunna, suna ganin dan me za a ce abu kaza sunna ne ko abu kaza ba sunna bane ko abu kaza addini ne, sai abin yake zabe wadansu wani abu ba ko abunsu. To mu sani shi musulunci da ba kullun haka yake. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce bada al-islamu ghariban wa sayaqudu ghariban kama bada faduba lil-ghuraba. Manzo Allah ya ce haka musulunci ya fara, lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana kiran mutane akan su bauta wa Allah, su kadaita Allah, su nisanci shirka, su nisanci gumaka, sai ake gani kamar manzon Allah ya zo da wani abu ba ko ya zo da wani abu sabo ko ya zo da wani abu wanda ba a taba gani ba. Manzo Allah ya ce to haka musulunci ya fara, ana ganin wani abu ne bako. Manzo Allah ya ce da sannu zai dawo ya koma kamar wani abu bako din. Tunda abin mamaki, akwai abubuwan da da shekara da shekaru idan suka wuce za ka yi mamaki ka ji su, amma yanzu kuma ba wani abin mamaki bane, sai ya zama kamar sunna tana nema ta koma bakuwa, kamar musulunci yana nema ya koma bako. Shi kuma musuluncin nan da kake gani babu yanda za a yi ka yi shi yanda Allah zai karba ba tare da ya dace da sunna ba. Shi yasa al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam. Yace musulunci shine sunna, sunna ita ce musulunci. Duk musuluncin da zaka yi idan babu sunna ka sani wannan ba musulunci zaka yi ba. dole in zaka bautawa Allah sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Manzon Allah yace to madalla da wadanda suke baki ne ko kuma wata bishiya a gidan aljanna za su tabbata ga wadanda suka tsaya ake musu kallon baki suna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to madalla da wannan bishiya da za ta tabbata gare su a gidan aljanna. Muna roƙon Allah ya saka mu da gaci. Abinda nake so dan yi tsokaci akan sa shine yan uwa musulmi, Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni ne bayan daya. Hikimar aiko manzanni dan abautawa Allah, hikimar bautar Allah dan a gyara ƙasa, dan ya zama an zauna lafiya. Babu inda za a zauna lafiya ba tare da an rike Allah ba. Duk inda kaga ana tashin hankula, ana fitintunu, ana rigingimu, to in ka bibiya za ka ambar Allah ne. Amma da an rike Allah, an bautawa Allah, an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da an samu sauki a cikin irin waɗannan abubuwa, to shi sai Allah ya aiko manzanni dan a bauta masa. Wannan bautar ita ce take gyara ƙasa, ita ce take kawo zaman lafiya, ita ce take kawo kwanciyar hankali, ita take kawo da duk wani fitina da tashin hankali da damuwa. Shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya aiko manzanni sun gyara ƙasa, sun kawo da shirka, sun kawo da zalunci, sun kawo da ta'addanci, sun kawo da barna, sun kawo da ainihin wato duk wani tashin hankali, sai Allah a Qur'ani ya umarce mu cewa to kar kuma daga baya a dawo a sake batata. Allah ya ce la tufsidu fil ardi,
na'am, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha,
na'am,
waluhu khawfan wa tama'a,
na'am,
inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Allah madaukakin sarki ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta. Da me aka gyara ƙasa? An gyara ƙasa ne da aiko manzali, da aiko manzali su yi da'awa a kan me, su yi da'awa a kan tauhidi, wanda ya sa ƙasa ta gyaru. To bayan ƙasa ta gyaru, an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya zo mana da Alƙur'ani, Alƙur'ani ya karantar da mu yadda za mu bautawa Allah, yadda za mu kadaita Allah, yadda za mu samu kusanci zuwa ga Allah. Sai Allah ya ce to wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, bayan ta gyaru kar ku yadda ku yi barna, ku lalata ta, ma'ana ku canja daga abinda manzon Allah ya zo da shi, ku ainihin wato kawo tashin hankali da bid'a da shirka a bayan ƙasa, kar ku yi haka yanzu ƙasa ta riga ta yau. To menene sai Allah yake cewa wada'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta wa Allah ko kuma ku roki Allah kuna masu jin tsoron azabar Allah, kuna masu ƙaunar rahmar Allah. Sai Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, lalle rahmar Allah tana kusa ga masu kyautatawa, masu bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. To menene barna a bayan ƙasa? Malamai suna raba barna a bayan ƙasa kala cewa akwai al-ifsadul ma'anawi, cewa kuma sannan akwai al-ifsadul hissi, ma'ana akwai barna wanda ba a iya ganinta, akwai kuma barna wanda za a iya ganinta. Wace irin barna ce wanda ba a iya gani, wanda Allah madaukakin sarki ya hana mu aiwatar da ita a bayan ƙasa? Wace irin barna ce wadda ake gani, wadda Allah madaukakin sarki ya hana aiwatar da ita a bayan ƙasa? Malamai suka ce barna ma'anin wadda ba a gani ita ce mummunan barna, ta fi kowace barna tashin hankali da damuwa. Ita ce barnar da take taɓa imani, barnar da take taɓa aƙida, barnar da take taɓa tsakanin mutum da ubangijinsa. Wannan ta fi kowace barna tashin hankali, barnar da za ta raba ka da imaninka, ta raba ka da ubangijinka, ta raba ka da aqidarka, wanda ita ce mummunar barna, wanda idan mutum yayi asara ya mutu akan wannan barna, to ba shi ba shiga aljanna har abada. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya mana ishara cewa ƙarshen duniya irin waɗannan abubuwan za su yi ta faruwa, ma'ana barna za ta yi ta faruwa har a waye gari imani yana rindigewa daga cikin zakatun. Manzo Allah yake cewa innal imana, lalle imani yakan rididdige daga cikin zukatanku kamar yadda tufafi yake rididdigewa idan ya tsufa. Manzo Allah yake cewa ku ji tsoron Allah, ku jaddada imani, ma'ana imanin da yanku zai lalace ya rididdige ya zo ga ya zube kamar yadda tufafi idan ya tsufa za ga yana rididdigewa shi kadai yana zubewa. Sai manzo Allah ya ce to ku yi kokari ku jaddada imani. Kenan wannan ishara ce cewa nan gaba za a samu imani yana fita daga cikin zukatan mutane, imani yana watsuwa, imani yana lalacewa, abinda baka saba ji ba sai kaga ka saba ji kuma sai kai mamaki ta yaya mutane suke yin irin wadancan abubuwan wanda za su rasa imanin su wannan ita ce babban barna wannan barnar ta farko ita ce shirka wannan ita ce babban barna a bayan kasa wanda za ta iya raba mutum da ubangijinsa Allah madaukakin sarki ya zuratar da mu a gurare da dama a cikin alqur'ani akan abin da ya shafi shirka Allah ya hana mu Allah ya ce Allah ya ce ya ahlul kitabi ta'alu
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
الله أكبر الله مدعوك يسألكي أولا آير yace ka gaya musu ku zo ya ku ahlul kitab ku bauta wa Allah shi kai Allah ta shirku bihi shay'a ma'ana bayan ku bauta wa Allah shi kadai to kar ku hada Allah da wani a wajen bauta wannan bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai ita ce babbar hikimar da Allah ya aika dukkanin annabawa gaba daya duk wanda ya kadaita Allah a wajen bauta to ba zai hada Allah da wani a wajen bauta ba duk wanda ya hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta to ba zai kadaita Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta ba wannan shine abin da Allah ya ga mana a cikin alqur'ani kuma waɗannan ayoyi suna nan da dama a cikin alqur'ani wanda Allah ya hana mu yin shirka wanda Allah ya umarce mu mu bauta masa shi kadai domin babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi yasa surori guda uku kowace tana magana akan Allah madaukakin sarki shi kadai sura ta farko tana magana akan kadaita Allah a cikin ayyukan Allah sura ta biyu tana magana akan kadaita Allah a cikin bautawa Allah sura ta uku tana magana bautawa Allah shi kadai ba tare da an hada Allah da wani a wajen bauta ba shine suratul kafirun suratul ikhlas da suratul falaq wannan surori duk abin da suke kira zuwa ga Allah kenan to amma yanzu sai aka waye gari mutane suna rike waɗansu kuma bayan Allah suna bauta waɗansu kuma bayan Allah suna hada waɗansu a tare da Allah madaukakin sarki a wajen bauta to idan muka kalli wannan zamani da irin wannan barna da ake ciki a yanzu wanda wannan barna ta tafi yadda imanin mutane da dama irin wannan lokaci yanzu an waye gari da yanda ake dariku kusan wasu abubuwa ba sa fitowa fiye da yadda suke fitowa a yanzu yanzu yan dariƙa yan bid'a ba sa jin kunya su ambaci wani malami su ce Allah ne ba sa jin kunya su kira wani shehu su ce Allah ne ba sa jin kunya su kira wani wali su ce Allah ne ba sa tsoron Allah su daga hannu su roki wani wali a matsayin Allah ko su nemi taimakon wani wali a matsayin Allah kuma har a samu wasu daga cikin malaman su sun fito suna kara wannan aqida suna kara wannan ra'ayi cewa dan me ba za a kira wani ba dan me ba za a roki wani ba don me ba za a nemi agaji da bauta wani ba kuma bayan Allah subhanahu wataala duk wanda yake bibiya zai ga abin da ya faru wannan asabar din da ta wuce makon shehu niyar da aka yi a garin Katsina duk mai bibiya ya ga yadda tunturu da yan dariƙa suka hagu kuma ƙarshe abin da ake nunawa dama suna tabbatar da cewa duk inda ake wannan taron to malamin su yana bayyana yana zuwa yana bayyana shehu su yana bayyana shine Ibrahim Yas yana bayyana kuma idan ya bayyana ana ganin shi kwaro-kwaro kuma idan aka gan shi na mara mu
wala yata kulliya halal kitabi ta'ala ila qawmi sama'i bainana wa bainakum
na'am
alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a
al-rabba ya ga alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a cewa kar mu bauta kowa in ba Allah ba kuma kar mu hada Allah da wani a wajen bauta abinda nake so in ce in kai gare shi wannan abin ya zama ruwan dare kuma su sun yadda cewa yana bayyana din kuma ana neman agajin shi ana neman taimakon sa ana dogara da shi yana biyan bukata da magabacin wannan abu to wannan abin shine karshen barna a bayan kasa shine shirka har Allah madaukakin sarki da wani bauta wani kowa bayan Allah kiran wani kowa bayan Allah wannan shine barna a bayan kasa to ashe ka ga yanzu abinda Allah ya hana cewa kar ayi barna a bayan kasa yanzu an waye gari yan bid'a su zo suna nema su lalata kasa su kauda tauhidi su shimfida ne su wato abinda yake kira shirka a bayan kasa shi yasa babbar barna a bayan kasa shine shirka har Allah madaukakin sarki da wani wajen bauta ko wajen kira ko wajen roƙo barna ta biyu ita ce al-ifsadu al-hissi shine barna wanda za mu iya yi Allah subhanahu wataala da ya halice mu ya sa mana abubuwan da za su kare mana abubuwan da za su taimake mu wajen gudanar da al'amuran rayuwa akwai abubuwa guda biyar wanda dan adam dole yana buƙatar su kuma yana da buƙatar abin da zai kare masa waɗannan abubuwa guda biyar na farko akwai addininka na biyu akwai hankalinka na uku akwai dukiyarka na hudu akwai tunaninka da ainihin na biyar akwai mutuncinka waɗannan su ake kira ad-dhuriyatul khams wanda shari'ar musulunci daga cikin manufarta ta zo ne don ta kare mana waɗannan abubuwan to duk lokacin da mutum ya yi sakaci da waɗannan abubuwan guda biyar to ya zama mabarnaci a bayan ƙasa ma'ana idan ka yi sakaci akan addininka ka riƙe wani addini ko ma bayan addinin da manzon Allah ya zo da shi to ka zama mabarnaci a bayan ƙasa kenan idan ka zama ɗan bid'a ko ka zama mushriki ko ka zama ɗan ƙalaƙatu ko ka zama ɗan tasini ko ka zama ɗan shi'a ko ka zama ɗan ilhadi ko ka zama ɗan wahdatul wujud ko ka zama menene ka zama mabarnaci a bayan ƙasa ashe idan kana so ka zama mai gyara a bayan ƙasa shine ka zama ahlus sunnati wal jama'a ma'ana ka zama mai bin tabarkin magabata shine ka zama mai kawo gyara a bayan ƙasa abu na biyu shine abin da ya shafi hankali duk lokacin da kai sakaci da hankalinka ya lalace hankalinka ya bata to kai ma ka zama mabarnaci a bayan ƙasa shi yasa za ku ga duk wanda ya lalata hankalinsa za ku ga yana mabarnaci a hakika domin Allah subhanahu wataala ya kawo mana abubuwa da dama wanda za su kare mana hankali saboda a kare mana hankalinmu ne aka haramta shan giya saboda a kare mana hankalinmu ne aka haramta duk wani abu da zai iya bugar da kai ya kawo maka da hankalinka domin ka zama cikakken mai hankali domin malamai suna cewa al-aqlu manatu taqlid hankali sai idan akwai shi ne ake dora maka shari'a amma idan babu shi babu shari'a shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah naha anil muskir wal mufattir manzon Allah ya hana shan duk abin da zai sa maka baye ko duk abin da zai sa ka gaji ya zama hankalinka yana dan kaucewa manzon Allah ya hana ka shan wannan abu me yasa aka hana ka shan wannan abin da zai kawo maka da hankali ko ya sa ka baye saboda idan baka da hankali ba abin da ba za ka iya yi ba idan baka da hankali za ka iya ta'addanci za ka iya yin kisan kai za ka iya rashin mutunci za ka iya cin mutuncin wanda ka so ka ci mutunci za ka iya zagin wanda kake so ka zaga saboda baka da hankali shi yasa musulunci ya hana ka yi amfani da duk wani abu wanda zai taba maka hankalinka domin kar hankalinka ya lalace a nan zan ja hankalin matasa musamman matasa a wannan zamani da muke ci muna jin labarai da yadda abubuwa suke tafi a wannan zamanin za ka ji a wannan gari wannan matashi ya caka wannan matashi wuka a wannan matashi ya yanka wani wannan matashi ya kashe wani wannan matashi ya afka wani ba wani abu yake haifar da irin waɗannan abubuwan ba dole sai hankali ya bushe amma duk mutumin da yake da hankali kuma musulmi ba zai iya ɗaukar makami kirikiri ya kashe ɗan uwansa ba ba zai iya ɗaukar wani abu tutura cutar da ɗan uwansa ba matakar hansu hankalinsa yana me yasa suke irin waɗannan abubuwan da suke sha na kayan maye abubuwan da suke amfani da shi na kusan da hankali abubuwan da suke amfani da su wanda zai kawo musu da tunani to shine yake kai su zuwa ga wannan abu babban misali da zan bamu shine abin da ya faru shekarar jiya a garin Gambo wanda kowa ya ji labari kaga matasa ne yan shekara 40 20 30 da wani abu suka je suka kashe mutane guda shida kowa da ƴaƴanta gaba daya duk mai hankali mai tausayi mai imani ba zai iya zuwa ya shiga gida ya samu uwa da ƴaƴanta ya kashe uwar ya kashe ƴaƴan ya kashe jaririn ya dauki jaririn ya jefa a cikin rijiya wai kuma ya fito a matsayin mutum har ya zo na ana hira da shi ana tattaunawa da shi kai idan mutum yana da hankali shi zai wannan aiki to inda za a bibiya sai an samu waɗannan matasan suna shaye-shaye wannan mata suna amfani da wani abu domin sai da hankalinsu ne ya fita suka iya aiwatar da wannan abu shi yasa yana da kyau matasa hankalin da Allah madaukakin sarki ya ba ku ne don ku taimaki kanku ya ba ku ne don ku taimaki al'ummarku ya ba ku ne don ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai ku ƙara samu kusanci zuwa ga Allah ba Allah ya baka hankali bane dan ka lalata shi ko ka barnatar da shi ko ya zama ka ga matsala a cikin al'umma ana so ka zama mutumin kirki ka zama nagari a cikin al'umma ka ayyuka ka taimaki addininka ka taimaki rayuwarka ka taimaki al'ummarka haka ya kamata ya zama shi yasa matasa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala kar ku zama mabarnata a bayan ƙasa Allah ya ce wala ta'tu fil ardi mufsidin kar ku tabi a bayan ƙasa kuna barna ta hanyar shaye-shaye ta hanyar daukan makami ta hanyar yin ta'addanci da magabacin irin wannan abubuwa kuma in ka dire duk abin da yake haifar da wannan babban abu shine wannan shaye-shayen da ake to mu ji tsoron Allah mu kaurecewa shaye-shaye abu na uku da yake zama barna a bayan ƙasa shine ta'addanci akan dukiyar al'umma ta'addanci akan ta barna ne a bayan ƙasa ta'addanci ko dai ta hanyar sace dukiyar al'umma ko ta hanyar yaudara akan dukiyar al'umma ko ta hanyar danna haƙƙin al'umma ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar ɓace musu dukiya ko ta hanyar sace musu dukiya ko ta hanyar yi musu ta'addanci akan dukiyarsu duk wannan barna ne a bayan ƙasa Allah subhanahu wataala shine mai azurtawa Allah madaukakin sarki shi yake ba kowa duk wanda Allah ya bashi to mallakin sa ne baya halatta kai masa ta'addanci ka kwaci wannan dukiyar tashi shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa haramun ma'ana haramun 'ala al-muslim ko kuma al-muslim 'ala al-muslim haram manzon Allah yake damuhu wa maluhu wa 'irduhu manzon Allah yake haramun ne musulmi ya taba waɗannan abubuwa guda uku na musulmi da uwansa haramun ne musulmi ya taba jinin musulmi ka zubar da jinin musulmi dan uwanka ta hanyar kisa ko ta hanyar suka ko ta hanyar sara ko ta hanyar ta'addanci wannan haramun ne sannan haramun ne ka taba dukiyar musulmi dan uwanka ta hanyar yaudara ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar kwace ko ta hanyar ta'addanci wannan haramun ne sannan haramun ne ka ci mutuncin musulmi dan uwanka ta hanyar harshe ko ta hanyar magana ko ta hanyar rubutu duk waɗannan abubuwan haramun ne shi yasa wajibi ne mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kiyaye kar ku zama masu barna a bayan ƙasa domin yana daga cikin ajutuwan da Allah madaukakin sarki baya so ko yana daga cikin mutanen da Allah baya so su ne mabarnata a bayan ƙasa na farko Allah baya son barna wallahu la yuhibbul fasad na biyu Allah baya son mabarnata inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son barna Allah baya son mabarnata barna din ko dai ta addini ce ko ta imani barna din ko barna akan hankali ko akan dukiya ko akan mutunci ko akan waɗansu mutane sannan Allah baya son su mabarnata din ma'ana idan ka ce mabarnata kamar yadda na faɗa ko ya zama mabarnata akan imani ko mabarnata akan aqida ko mabarnata akan ainihin wato musulunci wannan yana nuna maka kenan ashe Allah baya son yan bid'a ashe Allah baya son mushrikai ashe Allah baya son yan tatsine yan qalaqatu ashe Allah baya son yan shi'a da duk waɗannan mabarnata ne baya ƙasa kuma barnasu tana da alaka da barna akan aqida domin suna raba mutane da imaninsu haka Allah madaukakin sarki baya son bashayi Allah baya son dan kwaya Allah baya son barawo Allah baya son dan ta'adda Allah baya son kidnafa Allah madaukakin sarki baya son azzalimi Allah baya son mayaudari Allah baya son mahaici Allah baya son makaryaci Allah baya son mushriki wannan barna ce a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki duk baya son waɗannan mutane shi yasa wajibi ne mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu shiga cikin waɗanda Allah yake son mu domin wanda Allah zai so shi kuma ƙarshen shi ya zama mai kyau shine mai tsoron Allah wanda ya nisanci waɗannan abubuwa wal aqibatu lil muttaqin waɗanda Allah madaukakin sarki baya so mabarnata su ne ainihin wato masu mummunan ƙarshe domin mabarnata ƙarshen su ba zai musu kyau ba Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga barna ka raya mu akan imani ka kashe mu akan imani ka tsare mu daga duk abin da zai raba mana imanin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Abdul Qadir Saleh Al-Nouri, Secretary of the Council of the United States.